Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an huta lafiya. Hadisi kare ce tare da Muhammad Hafiz Saballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu namu na karfe 9:30 a gofar Nigeria da jihar Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan a gofar Ghana. Kwaskin shirin namu na yanzu, za ku ji hira na musamman da muka yi game da siyasar Amurka, inda a karo na farkon tarihin kasar an zaɓi mace baƙar fata a matsayin mataimakin shugaban kasar na Amurka, Kamala Harris. Haka kuma za mu leɓe tambayar Niger, inda muka ji ta bakin wata 'yar siyasa game da Kamala Harris. Sannan kuma har ila yau a Nigeria, za ku ji inda wasu mata suka ba da ra'ayoyinsu game da wannan siyasar Amurka mai cike da tarihi da ya gudana a jiya. Baya ga haka, za mu kawo muku labaran wasanni daga Nigeria. To amma duk kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin Biden ta soki matakin China na kakaba takunkumi kan wasu jami'an gwamnatin Trump a ranar Laraba, mintoci kaɗan bayan rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 46. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na daga cikin mutane 28 da ma'aikatar harkokin wajen China ta ce sun shirya da kuma aiwatar da wasu jerin matakai marasa daɗi wanda suka shafi harkokin cikin gida na China, suka yi kuma katsalandan kan muradin China, tabakantawa jama'ar kasar China da kuma lalata dangantaka tsakanin Amurka da China. Mai magana da yawan ma'aikatan harkokin wajen China, Hu Qingying, ta bayyana Pompeo a matsayin sauna a lokacin da take ganawa da manema labarai yau Alhamis a Beijing. China ta kuma kakaba takunkumi kan tsohon mai ba shugaba Donald Trump shawara kan kasuwanci, Peter Navarro, da tsohon mai ba da shawara kan tsaron ƙasa, Robert O'Brien, da kuma wanda O'Brien din ya gada, John Bolton. Ma'aikatar harkokin wajen ta ce takunkuman da aka saka wa ɗaiɗaikun da kuma iyalansu shi ne an haramta musu shiga China, yankin Hong Kong da kuma Macau. Haka nan kuma ta ce an haramta musu da kamfanonin da suke da alaka da su daga yin kasuwanci da China. Shugaban Amurka Joe Biden da mataimakinsa Kamala Harris sun karkata akalar cikakkiyar ranarsu ta farko a ofis kan kwamitin yaki da coronavirus na gwamnatin tarayya. An shirya Biden zai jawabi a yau Alhamis kan shirin gwamnati da kuma sanya hannu kan wasu dokokin shugaban kasa da kuma sauran ayyuka da suka shafi yaki da COVID-19. Tawagar yaki da coronavirus ta Biden da Harris za su yi musu bayani, ciki har da bayani kan halin da ake ciki na tsare-tsaren allurar rigakafi da ake yi a duk faɗin kasar. Biden ya sanya burin ƙara yawan allurar rigakafin miliyan 100 a cikin kwanaki 100 na farkon wa'adin mulkinsa. An fara yin allurar rigakafin tun a tsakiyar watan Disamba da ya gabata, inda aka mai da hankali kan ma'aikatan lafiya kuma tsofaffi da suke zaune a gidajen kula da tsofaffi. Ya zuwa safiyar jiya Laraba, an yi wa mutane miliyan 16,500 allurar rigakafin, a cewar alkaliman cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka, CDC. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis, wasu ‘yan kunar bakin wake biyu sun kai hari a wata kasuwa a babban birnin ƙasar Iraki, inda suka hallaka akalla mutane 23 da kuma jikkata wasu 50. Bama-baman sun tashi ne a tsakiyar Al-Sharqi, babbar cibiyar kasuwanci da ke Bagadaza, sai dai har yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin. Irin waɗannan hare-hare ba kasafai ake samunsu ba a Bagadaza bayan galaba akan ƙungiyar mayakan IS a 2017. Shugaba Barhama Sali ya yi Allah wadai da wannan harin, yana cewa Iraki tana adawa da yunkurin ta yadda zaune tsaye a ƙasar. Kanar Wayne Moroto, mai magana da yawun ƙawance da Amurka ke jagoranta kan ƙungiyar IS, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa harin wani misali ne da 'yan ta'adda suke kashe 'yan Iraki 'yan uwansu da kuma cutar da waɗanda ke neman zaman lafiya. Zimbabwe na zaman makokin rasuwar ministan harkokin waje kuma ministan kasuwanci na ƙasa da ƙasa, Sibusiso Moyo. Gwamnatin kasar ta ce babban jami'in diplomasiyya ya rasu ne a ranar Laraba bayan ya harbu da cutar COVID-19. Moyo ya samu ɗaukaka ne a duniya a matsayin janar ɗin soji, wanda ya zama mai magana da yawun waɗanda suka yi juyin mulki da ya hambar da daɗaɗɗen shugaban ƙasa Robert Mugabe a shekarar 2017, wanda aka maye gurbinsa da Emmerson Mnangagwa. Moyo shi ne minista na uku da ya rasu daga cutar COVID-19 a cikin watanni 6 da suka gabata. karamar minista mai kula da lardin Manicaland Ellen Gwaradzimba ta mutu a makon da ya gabata. Sannan ministan noma Ferenci Shiri shi ma ya mutu da cutar a watan Yulin da ya gabata. Adadin waɗanda suke kamuwa da kuma waɗanda ke mutuwa sakamakon cutar ta COVID-19 yana daɗa ƙaruwa a Zimbabwe, tare da sama da mutane 16,000 da suka harbu da kuma 505 da suka mutu a watan da ya gabata, a cewar cibiyar tattara bayanai ta Jami'ar John Hopkins.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko, yayin da a karan farko na tarihin kasar Amurka an zaɓi mace makarfata a matsayin mataimakin shugaban kasar mai suna Kamala Harris. Na tattauna da Dr. Rakiya Mamman, lecturer a Open University da ke Abuja kuma mai bada shawara ga Majalisar Ɗinkin Duniya kan kawo ƙarshen cin zarafin mata da 'yan mata a Najeriya. Na kuma fara tambayanta akan fahimtarta game da waɗanne irin ƙalubale ne ke gaban mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris. Ga kuma yadda ta amsa.
So alhamdulillah, ita ne mataimakin shugaban ƙasa irin ƙalubalen da nake ganin za ta samu. A yanzu dai zai shafi abubuwa guda uku ne. Kin ga dai na farko dai gashi Amurka tana cikin wannan halin na coronavirus. Ga kuma zance da ake samu na wariyar da ake samu na launin fata da har yanzu dai ya tafi ita kasar Amurka. Wannan ne irin ƙalubalen yadda za ta yi ta kasa kan kowa a dawo a goyon bayan wannan gwamnatin dai. Yanta kuma yawanci masu sa baki a magana suna cewa ita ce ba za ta zama wanda za ta fi ƙarfi a wannan gwamnatin. So ƙalubalen da nake ganin duk da shi.
To wace irin rawa kike ganin za ta iya takawa wajen fitar da mata kunya yanzu da ta samu mukamin?
Ai mata tun da har Amerika ta zaɓi mace a matsayin da aka zaɓe ta, gaskiya yanzu dai zai ƙara ma mata ƙarfin halin cewa za su iya shiga a zance a harkar siyasa a dama ta su. Tun da dai kin ga Amerika ne wadda ta zaɓi ƙasa Clinton, kin ga dai wahalar da ta sha. Amma ga shi wannan ta fito kuma a lokacin nan ga shi ta samu. Gaskiya na gani mata dai yanzu za su yi tasiri ga za su yi iya dai sosai. Ni na gani dai ta ƙara ƙarfin hali.
Kina ga a nahiyar Afirka an ɗauki hanyar baiwa mata irin wannan dama a fagen siyasar ƙasashenmu ko da sauran tafiya?
Gaskiya a nahiyar Afirka balle ta wuraren madannan gaskiya da sauran tafiya, saboda ba a ji kuma koma baya. In kika duba yanzu hakan da ake so ciki mata yanzu da suke cikin siyasar sun da fiye da wa'annan abubuwan siyasa ne gaskiya ga mata Afirka sai a hankali, saboda ƙalubalen da suke fuskanta yanzu har ya fi na da. In gani yanzu dai da kyar ake samun mata mafi yawanci suke sha'awar shigar siyasa a wurinmu. To gaskiya akwai tsoron. To kin gani yanzu siyasan yadda ta dawo, kin ga siyasa ta zama harkar kuɗi. In ba kuɗi kake da shi ba shigar siyasa a irin wannan gaskiya yana da wahala. Kuma harkar siyasa ya zama kuma akwai yawan tsadanci a ciki. Saboda in kika ga irin cin zarafin da ake yi cikin harkar siyasa, kin ga dai mata dai wannan zai zama masa abu ne mai wahala ta shiga. Kuma yadda ake hanyar da nahiyar mu a nan ya kuma ce wanda take shiga harkar siyasa, saboda ana masu wata irin ƙida a kan wanda ta fi shiga siyasa. Ko har yanzu dole ne a tsara sai an wayar da kan mutane a kan irin wa'annan harkokin kafin dai gaskiya samu mata ki su zauna a harkar siyasa. Banda ma haka kuma ai kin gani ita Kamala Harris ai ta samu mataimakin shugaban ƙasa ne ya zaɓe ta a cikin ba sa samun goyon baya.
To daga ƙarshe da a ce za ki haɗu da Kamala Harris gaba da gaba, wace shawara za ki ba ta a matsayinki na 'yar uwarta mace?
Gaskiya shawara da zan ba ta sai ne in gaya mace cewa harkar mata dai don Allah a wayar da kai akan harkar ilimin mata. Kuma ba ma'anan fara Amerika da abubuwa ne da ya shafi ilimin mata, tsara ƙarfin gwiwa a gurin nan za a samu ci gaba. Sai dai za a samu gaisuka da taimaka a duka abubuwa sai da za ta iya taimaka ga mata a duk duniya ta Afirka da ko ina dai a duniya.
To madalla doktar Kiyamamman kenan mai bada shawara ga majalisar dinkin duniya kan kawo ƙarshen cin zarafin mata da ƴan mata a Najeriya. Yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger inda abokin aikin mu Abdul Aziz Adali Toro yayi hira da wata ma'aikaciyar lafiya da kuma ita takara a majalisar ƙasar Hajja Tidar Ahmani.
Yayin da aka rantsar da shugaban kasar Amurka na 46 Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris mun tuntubi wata ƴan majalisa asalin kasar Niger mace wadda ita ma take son zama ƴan majalisa akan wannan rana ga abin da take cewa
ni dai sunana Tidar Ahmani kuma an aihe ni a garin Keta jihar Maka Keta kuma na farko ne mace ta hito takara a jihar Keta a bisa ikon ga na Muhammadu Isuhu Allah ya ba mu kota mu ya karu mun ka samu kota dan 5% kamar bisa 100 sai a ba mace kashi 25 mun ji mu take ta komin hudu gare mu mun samu kotan komin guda alhamdulillah to bisa wanda iko na America da ya hito abin ya ba da shawa mace ta zan vice president ai da ma kowa da farawa na shi kai bisa mun ma da wuri ba mu samu dan 5% yanzu Allah ya ba mu muna fatan mu wa Niger wata rana mace ta hito ko shugaban kasa ko mataimaki
ana Amurka Kamala Harris ta zama mace ta farko da ta zama mataimakiyar shugaban kasa Amurka Joe Biden ga ganin ku wani irin sauyi kuke so ku gani Amurka ta ayyana anan zuwa gaba
abinda muke fata sauyin da Amurka za ta yi ta ayyana bisa demokrasiya president din su ya hudi zai hada kan ƴan Amurka to mu ma muna son a kama mu na demokrasiya mu kai karfi ta yi Afrika kasashen Afrika da demokrasi ba ta yi sai da waye kai sai da hali ai ayyuka sannan a ce demokrasi ga abin da ta kawo muna waye kai na al'umma a gane nihin demokrasiya shi muke fata kuma bisa harkar duniya gaba ɗaya muna fatan kwanci hankali ta samu in Amurka ta kama mun san komai yana yiwa
Hajja Tidar Ahmani a ganin ki hukumar sani za ta yi adalci a wannan zaben da aka gudanar dan kamar da kika sani har yanzu akwai wasu ƴan majalisa musamman mata suna ci har yanzu ba su samu bayanai akan kuɗin da aka kada musu ba ni zaki ce akan wannan lamarin
ni dai ana wa gani sani yanda ta yi zaben ta na hukumomi kananan hukumomi shi ma da kuta an ka yaba muna tsammani waɗanga ma insha Allah za a yaba tunda ita sani abinda an ka bata na ta yi transmitter duk duniya ta yaba zaben mu ta yaba sanin mu don ban ga ba alamar za a yi mana wani abin da ba daidai ba ni dai ana wa gani kuma insha Allah muna fata yanda an ka wancan zaben lahiya na kananan hukumomi an kai zaben shugaban kasa premature da na majalisa shi ma a kare lahiya insha Allah
da kashe kuma Hajja Tidar Ahmani wani kira gare ki ga mata ƴan uwanki wanda su ma suke cikin wannan gwagwarmayar neman kujerar zama ƴan majalisa na kasashen Afrika musamman in ce a Niger inda ake shirin yin zabe zagaye na biyu na shugaban kasa 21 ga watan Fabrairu na wannan shekara
kiran da gare ni ga mata ƴan uwata ƴan takara duka Allah ci shi mu ya ba mu sa'a mu huce kuma wanda ba ta samu ta huce ba wani abu ne ba demokrasi haka take lokaci in ya zo kuma sai a sake ka aiki kuraje mun da ma mata mun gadi lit mun gadi kokowa kenan in Allah ya ba mu muka huce mun san mun samu kuma sai ni ba mu tsammani ta ci mun kuri in mu sai ni abinda ta bada shi ne za a aiki da shi kenan sai mu hankura mu ta shekara ta zo kuma in muna da rai kuma sai mu koma daga
wannan ita ce kaɗan daga cikin tattaunawa tare da mun kai da Hajja Tidar Ahmani ɗan asalin ƙasar Niger wadda ita ma mace ce ta farko a jihar ta neman takarar zama ƴan majalisa Abdul Aziz Adidi Toro sashen Hausa na Amurka daga nan birnin Washington DC
to a gaishe da Abdul Aziz Adidi Toro Har ila yau ƴan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da siyasar Amurka mai cike da tarihi da ya gudana a jiya. Wakilin mu Hassan Tambol ya ci da bakin wasu mata.
A karon farko a tarihin kasar Amurka an zaɓi mace baƙar fata a matsayin mataimakiyar shugaban kasar Amurka mai suna Kamala Harris. Akan haka, Niger ayoyin wasu mata game da wannan zaɓen na uwar gida Kamala Harris.
Sunana Hassana Sarauniyar BTE. Ai ni ka san ni mai sauraron radio ne sai da nayi guda da naji haka na.
Ki ji aya.
Dadi ne ji. Allah sa ƙasashen duniya su koya da haka. Har gidanmu Najeriya. Ai mata sun samu dama a dama da su cikin siyasa dan mu ma muna fatan a dama da mu ko ba a yi da mu ba a yi da jikokin mu
kuna fatar a Najeriya a zabin mace a matsayin mataimakiyar shugaban kasa
rai ma inda ma banda na fara tsufa da sai in je ko ni a zaban
da a ce ki ba da shawara wace shawara zaki ba ita Kamala Harris
to sai ta yi ma Allah godiya ta rike abinda wannan wanda ya zabe ta mataimakiya ta taya shi aiki kasa ta gyaru kuma mu muna jin dadin mulkin Amerika yanzu saboda an ba musulmin duniya su shiga sayen na suka ga dama
wani irin misalin jagoranci kike san ta nuna wa mata
to ba ko dai ita ya kamata ta ja mata kudu da arewa gabas da yamma ta sa mata jikinta ta nuna ma mata ai ita tattawarin mataimakiya shugaban mu kuma mata ba ta goyon baya 100% Allah ya taya ta riko mun mata murna kwarai
my name is Amina Talabedi we are so happy for choosing a woman to be the vice president madam Kamala Harris
sunana Silifa mun ji daji mu yi murna don Najeriya din gaba mu ma muna fata mace ma su ma su dinga ci gaba mu samu fight na mata nan Najeriya mu ma gaba da Allah ta muke mu shi kuma shi dai na wajen ma Allah ta muke shi
sunana Yabo Sen na Alhaji Yaro a Akinyele abin da zan fada dai mu ma mun ji dadi yana da kyau amma mu ma muna so a Najeriya mu ma mu samu matsayi wanda zai sa dai duka abubuwa ya muna so
kamar me da muke nan
kamar dai komai da ya tsadan gane da su abubuwa ne kwano ne abinci ne makarantar yara da abinci da komai
sunana Ajara Alhaji Yaro baban mu
to me zaka ce a game da Kamala Harris da ta zama ma vice president na America
sunana ta murna da mace ta sama mataimakin America muna ta murna kwaya kwaya Allah ya sa Allah ya daga kata ta ta zama magana gaba daya ko ta taimake ma Najeriya komai da ya tsadan nan Najeriya Allah ya sa komai ya sauki shinkafa ne menene abinci da komai ya zama sauki kamar yanda yake da
to na ga kina dariya ke ji dadin ta zama mataimakin shugaban kasar America kenan
na ji dadi kwarai wallahi na sana ta ya ta murna sosai da sosai
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla a gaida Hassan Tambuwal wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka
America's my home.
kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare. Barkanku da kasancewa tare da shirin takaitattun labaran wasanni. Ke zo muku a duk ranar Alhamis da daddare. A shirin namu za ku ji batun komawa ga mahalicci da tsohon ministan harkokin wasannin Najeriya, Bala Kaoji. Sai kuma korafin da sakataren kungiyar kwallon kafa Turki Torres yayi akan rashin bin dokar corona da wasu club ba sa yi. Da farko dai mun samu labarin rasuwar tsohon ministan harkokin wasanni Bala Kaoji mai shekaru 60 da haihuwa a ranar Talata 19 ga watan Janairun wannan shekara da muke ciki. Kuma an yi sallar janazarsa a babban masallacin birnin Abuja. Yanzu kuma za mu shiga batun tattaunawa ne da Abdullahi Ibrahim, sakataren kungiyar kwallon kafa ta Wiki Torres da ke Bauchi kan batun rashin bin dokar cutar corona da wasu jihohi ba sa yi. Ya buƙaci hukumar kwallon kafa ta NFF ta tabbatar kowace kungiyar kwallon kafa ajin kwararru suna bin dokar cutar corona. Na hana 'yan kallo shiga stadium domin kallo.
Sunana Abdullahi Ibrahim, sakatare na kungiyar kwallon kafa ta Wiki Torres da ke Bauchi State. Alhamdulillah, kamar yadda dokan Nigerian Football Premier League ya ce, kowace kungiyar kwallon kafa da take da wasanninta za a buga babu 'yan kallo a halin yanzu. Kusan in ce mu dai a nan a arewa mu ne kawai ake yawan damu da wannan maganganu na a shiga babu 'yan kallo. Kasancewan duka inda muke tafiya lallai muna ganin yadda suke barin mutanen su suke shiga. To sai dai
muna kawo misalin guda.
Yawa, kamar lokacin da kungiyar kwallon kafa ta wuce muka je wasan mu da Ayimba, har ticket ma mun gani an sayar a wani wuri. Kuma wannan sati da muka dawo daga Akwa shi ma sun ce mutane sun cika ciki duk da ni ban samu zuwa ba saboda wasu ɗan lallura. Ya tabbatar da cewa lallai akwai gagarumin aiki ga ita hukumar gudanarwa na Nigerian Football Premier League din, na idan har ta saka doka to ta sa ido a duk inda aka saka dokan nan a tabbatar an yi shi, ba kawai wasu wurare a zo su ne kawai suke yin abin da su ga dama, wasu wuri kuma a samu su ido akan me ake me yasa suka yi kaza ba.
Matsayin club a yanzu su ne ne suke kan gaba.
Kungiyar kwallon kafa ta Rivers United tana kan gaba, kuma da mai biye mata kungiyar kwallon kafa ta Lobi Stars, duk da dai yanzu ne aka fara kakan wasan shi zaman irin wannan gasa namu na kwararru na matakin farko ba a sanin mace to shi ya kare.
Amma ma ita wanda ke kan gaban na ji ki Torres ta samu nasara kan ta ko
kwarai da gaske, domin kwallon da muka jefa musu a raga su karan kansu suna mamakin irin Allah Allah suke ma a tashi saboda yanayin yadda wasan ya kankama. Haka da muka tafi kungiyar kwallon kafa ta Ayimba, yaran ma suna roƙon yan kwallon mu cewa kar ku tona mana asiri, da Allah ku yi hakuri a tashi haka. So insha Allah bana kakan wasan nan al'umman jihar Bauchi za su dara, don haka muna dada neman goyon baya da addu'o'i ga dukkan masu kaunin cigaban kungiyar kwallon kafa ta Wiki.
Abubuwan da muka iya kawo muku kenan a shirin takaitattun labarin wasanni na wannan rana ta Alhamis. Ni ne Abdulwahab Muhammad daga birnin Bauchin Yakubu a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad.
Wanda cikin shi ke zon ƙarin jini kafin a ta'azin to aure.
labarai amma fa a takaice.
Gwamnatin Biden ta soki matakin China na kaka batakunkumi kan wasu jami'an gwamnatin Trump a ranar Laraba, mintoci kadan bayan rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban kasar Amurka na 46. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na daga cikin mutane 28 da ma'aikatar harkokin wajen China ta ce sun shirya da kuma aiwatar da wasu jiyar matakai marasa daɗi wanda suka shafi harkokin cikin gida na China, suka yi kuma katsalandan kan muradin China da bakantawa jama'ar kasar China da kuma lalata dangantaka tsakanin Amurka da China. Shugaban Amurka Joe Biden da mataimakinsa Kamala Harris sun karkata akalar cikakkiyar ranarsu ta farko a office kan kwamitin yaki da coronavirus na gwamnatin tarayya. An shirya Biden zai jawabi a yau Alhamis kan shirin gwamnati da kuma sanya hannu kan wasu dokokin shugaban kasa da kuma sauran ayyuka da suka shafi yaki da COVID-19. A yau Alhamis, wasu yan kunar bakin wake biyu sun kai hari a wata kasuwa a babban birnin kasar Iraki, inda suka halaka akalla mutane 23 da kuma jikkata wasu 50. Bama-baman sun tashi ne a tsakiyar Al-Sharqi, babbar cibiyar kasuwanci da ke Bagadaza, sai dai har yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan harin. Irin waɗannan hare-hare ba kasafai ake samun su ba a Bagadaza bayan galaba akan kungiyar mayakan IS a 2017. Shugaba Barhama Sali ya yi Allah wadai da wannan harin, yana cewa Iraki tana adawa da yunkurin ta yadda zaune tsaye a kasar. Zimbabwe na zaman makokin rasuwar ministan harkokin waje kuma ministan kasuwanci na ƙasa da ƙasa Sibusiso Moyo. Gwamnatin kasar ta ce babban jami'in diplomasiya ya rasu ne a ranar Laraba bayan ya harbu da cutar COVID-19. Moyo ya samu ɗaukaka ne a duniya a matsayin janar ɗin soji, wanda ya zama mai magana da yawan waɗanda suka yi juyin mulki da ya hambar da daɗaɗɗen shugaban ƙasa Robert Mugabe a shekarar 2017, wanda aka miye gurbinsa da 'yan musammanin gwagwa.
Kuma sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe a agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wata 8 garabi kenan a agogon Ghana. Yanzu ta madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tayar gabatarwa. Sai kuma Julie Lyra Christian da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Chadi ke cewa kwana lafiya, ma assalamu.